أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقوى bayan wasiya ga junanmu akan mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoransa, yau tattaunawarmu akan wata sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tasirinta a cikin bayi, ita ce sifa ta wadata. Wadata sifa ce sakakkiya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya wadatu saboda yawan abin da ya mallaka. Duk wani abin da za a mallaka ko aka mallaka da ka gani na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sa'annan kuma wadatarsa ba ta buƙatar sai ya jingina da wani kafin ya zama wadatacce ko kuma ya ƙara wadata. Allah maɗaukacin sarki yana faɗa a cikin suratul an'am, wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahma in yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. Yace kuma ubangijinka shine mawadaci mai gamammiyar wadata, wanda yake sarkin yi wa mutane rahama, wanda rahama a wajensa take, inda ya ga dama gabaki ɗaya sai ya halakar da ku, ya kashe ku, ya tafiyar da ku, sai kuma ya kawo waɗansu mutanen bayan kun tafi waɗanda ya ga dama, tunda kuma ai ya samar da ku ne daga zurriyar waɗansu mutane da suka huce a baya. Wannan aya tana nuna mana cikakkiyar wadatar Ubangiji da wadatuwarsa, ma'ana samuwarmu mu 'yan adam a ban ƙasa ba ma ƙara masa komai, rasuwarmu ma kuma ba za ta rage wa Ubangiji komai ba. Allah ya faɗa a cikin suratul Fatir, yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ku mutane, ku ne talakawa, mabuƙata, manema tsaba a wajen Allah, mabarata, marasa komai a wajen Allah kuke nema. Allah shine wadatacce ne, yalwatacciyar wadata, wanda yake godadde ba sai an gode masa ne yake ba, shi dama a haka yake a gode yake. Saboda kirari ya tabbata a gare shi, yabo ya tabbata a gare shi, godiya ta tabbata a gare shi tun kafin wani ya yabe shi ko ya masa kirari ko ya gode masa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul Ibrahim, wa qala Musa in takfuru a gadan wannan sarauniya, da aka fusgo gadan, aka finciko shi, aka kawo masa shi gabansa. Wasu ruwayoyi ma na Isra'ila suka ce ruwa yana diga a jikinsa ta kamar ta ƙarƙashin ƙasa aka kawo shi. Sannan Musa ce wannan yana cikin falala ta Ubangijinmu, Ubangijina, ya yi haka ne don ya jarraba ni, yaga zan gode masa ko kuma zan bicirce masa. Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce zan gode wa Allah ko ba zan gode masa ba, wanda duk ya gode wa Allah to kansa ya yi wa domin ya janyo Allah ya ƙara masa, wanda kuma ya bitilce ya kafirce, to hakika Ubangiji na wadataccen sarki ne, kuma mai karamci ne ta yanda in ka gaza ma sai ya cika maka subhanahu wa ta'ala. Ubangiji yana cewa a cikin suratul Ankabut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi inna allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Wanda duk yayi kokari to ai kansa yayi wa, ba wai yayi ne dan yayi wa Allah ne dan Allah ya karu ba. Inna allaha la ghaniyyun, haqiqa Allah tabbas wallahi mawadati ne 'anil 'alamin, gabaran duk wani abin da ba shi ba, a ce wai sai ya taimaka masa sannan zai zama Allah. Ko in aka samu daya biyu uku suka tafi a ce to bangaren Ubangiji ya samu ragowa, a'a wannan sai ku mutane in kana da jam'iyya to komai kasawar mutum, komai lalacewarsa kokari ake wai ka dinga zabarinsa kana zawarcinsa, saboda fitan mutum ɗaya kai asara ne a wurinka. Shi ka Ubangiji ba shi da asara. Haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul Baqara, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Allah ya ce qaulun ma'rufun, ka faɗi magana mai daɗi idan mutane sun zo neman abu a wajenka. Sai ku yi haƙuri, kun ga wallahi ga yanayin yadda al'amuran suke, amma in Allah ya kawo za a baku. Ku yi haƙuri, an duba, ka dai faɗi maganar da kai ma in kai aka gaya wa ba za ta ɓata maka rai ba. ومغفرة لكم رنجمي خير من صدقة يتبعها أذى يا فا كان أتي متين يا بعد صدقة كم سيزوي ومتين قول بايا مو مكي مكا ننها أبك ذا مكي مكا مو مكي مكا ريقا مكي مكا وندو تونن شرني أما وانتمكو على هيريني أقل لأم ذاك إيبا متين با تو كغايا مثل ما قنا ندائي في الله يتي والله غني حليم للي أبنجيزي سبحانه وتعالى ودا تتشيني كم حليم وانديكي ميحقولي إمام الطبري الله يجب أن صدرهما أتشن تفسير آية سورة البقرة واعلموا أن الله غني حميد يتشى واعلموا أيها الناس كسني ياكو متاني أن الله عز وجل غني عن صدقاتكم وعن غيرها ألا فا يا ودا تقبرا صدقكم دا أبن دبا صدقا أبما كمر وقتي كمر كوتا كمر تقويتي كمر تيمكو دبا من عيني dan neman kusanci zuwa ga Allah ba to kan mu da tuwai sai mun yi ne tukuna Allah zai tattara wayannan ya samu ƙarin girma a'a Allah ganiyun ba wan ya wadatu ga buran wayannan wa inna ma amarakum biha wa faradaha fi amwalikum rahmatan minhu lakum tauke ya muku yake yi sai ya taimake ku ya wajabta muku ku dinga bayar da irin wannan abin a cikin dukiyarku saboda me li yughni biha a'ilukum domin da wannan din Allah zai wadata talaka a cikin ku sai zanto idan talaka ya san kai ne sanadiyar wadatuwarsa zai kaunace ka kuma zai maka addu'a ka samu karuwa kenan ba ubangiji subhanahu wataala ne ya samu karuwa ba wa yuqawwi biha da'ifakum ya karfafa kuma wanda yake mai rauni a cikin ku wani yana gida ba shi da lafiya sai Allah ya kawo ka ka kawo abin da za a sai masa magani wani ya gaza biyan kudin makaranta ko kudin haya sai Allah ya kawo ka ka bashi kyauta ko ka bashi sadaka ko ka bashi wakafin inda zai zauna ko yay wani abu ka bashi tukuici saboda jin dadi sai kuma ya zan raunin nasa ya gushi ya samu karfi al-imam al-khattabi Allah ya ji kansa da rahama yace cewa al-ghani sifar wadatacce da ubangiji yake fada a cikin wayannan ayoyi huwa allazi istaghna 'anil khalqi wa 'an nusratihim wa ta'idihim li mulkihi na nufin wanda ya wadatu ga buran halittu baya bukatar su taimaka masa wajen gudanar da mulkin sa ubangiji subhanahu wataala kenan al-imam ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa fadin Allah subhanahu wataala wa rabbukal ghani dhur rahmati yake cewa al-ghani ay an jami'i khalqihi min jami'i al-wujuhi wa hum al-fuqara'u ilay duk wata hanya da ka sani ba wata hanya da zaka tsina na ubangiji ko ka amfana da shi shi kadai ya ishi kansa subhanahu wa ta'ala dan haka ku ne talakawa al-imam ibn al-qayyim yake cewa a cikin nuniyarsa wa huwa al-ghani bi dhatihi taghnahu dhatiyyun lahu kal-judi wal-ihsan subhanahu wa ta'ala بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على التمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإقوى كأندق تكن sura ta wadatar ubangiji kenan wannan yasa yawan abin da yake wajen sa babu abin da zai rage shi ubangiji subhanahu wataala yake fada kamar da yake cikin hadisin Abu Zar Al-Ghifari wanda ya rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rawaito daga ubangiji subhanahu wataala yake cewa law ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluni da za a ce na farkon halitta da na ƙarshe da mutane da aljanu gaba ɗaya za su haɗu a wuri ɗaya kowa ya buɗe bakinsa ya roƙe ni ya zama abin da wannan ya roƙen ba shi wannan ya roƙen ba tun daga halittar farko har zuwa ƙarshe mutane da aljanu akwai ko wanda ya san adadin wannan halittar to a ce kowa ya iya furtawa ya roƙi abu fa aqaitu kullu wahidin mas'alatahu sai kowa in ba shi abin da ya roƙa kaga dai da yawa ko sai manzo Allah ubangiji manzo Allah ya ce sai ubangiji yake cewa ma na qasa zalika mimma indi abinda nake da shi ba abinda zai ragu inda za a iya bude maka hijabi kaga abinda Allah yake da shi bayan duk an gama ba kowa abinda ya roka to in ku za ka ga ragowa to sai dai kamar yadda zaka dauko allura ka je bahar maliya ka tsinduma allura kaga za ta dan dangwalo ruwa ko to ruwan ya ragu na cikin bahar maliya wannan an maka nema wai dan ka gane to ka san ku ashe wadatar ubangiji ba karamar wadata bace ba ba wai za a gama raban bane kafin a zo kanka in baka samu ba a rubuta cewa za ka samu bane to shi yasa kuma mu kula da kyau duk abin da Allah ya bamu to fa ya bamu ne mu wakilce shi akan abin ubangiji subhanahu wataala yana sane sa mu zama halifofinsa akan dukiyar da ya bamu kuma kafin a halicce mu dama ya rubuta zai bamu hadisi Abdullahi dan Mas'ud yana nan wallazi la ilaha ghayruhu ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما اقرشه ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه ملائكه za su rubuta duk abin da mutum zai samu to wannan kusan shine budget na kusa da karshe amma tun kafin nan Allah ya ce qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kace musu ya rasulullah kwa kafircewa ubangijin da ya halicci duniya a kwana biyu hakku dinga sanya masa wasu ku ce sun yi daidai da shi ko ku ce suna taimaka masa kuna da hankali kuwa zalika rabbul alamin allan nan fa shine shugaban ubangijin talikai wanda halicci duniya Allah subhanahu wataala ce waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wannan duniyar da kake gani fa a cikin wayannan yan kwanakin ya sanya mata jinjiman duwatsu wa baraka fiha sannan ya sanya albarka a kasar a ciki akwai diamond akwai gold akwai tama akwai karfe akwai petir akwai waye duk a lokacin Allah ya ce kasa ta zama tana fitar da wannan ba sama ce za ta dinga sauko da wayannan ba ita sama akwai arzikinta daban wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun to ba wannan arzikin sai Allah ya kaddara ta hanyar sa za a iya samun ci gaba a ci abinci a yi komai to kuma wa qaddara fiha aqwataha duk wani abu da zai fito sai Allah ya yi table abu ma'ana ya kasafi yace to arzikin wannan kasar ta daidai wajen nan za ta samar da arziki kaza wanda mutane za su iya haƙa su fito da shi iya kaza ne in ya haɗu kuma kaza zai yi China da wana da wana da wana za su ci kaza zai yi Korea da wana da wana da wana za su ci kaza zai yi Najeriya da wana da wanta da wana za su ci kaza zai tafi kaza kuma an zo Najeriya ma a kasa sai ya biyo ka har gida shine wannan saboda wadatar sa bayan wadatar ta sa kuma da tsiye tsari na ubangiji subhanahu wataala shi yasa bahaushe yace zafin nema baya kawo samu ba wani mutum da ya taba samun dukiya wai saboda zafin neman sa in kuwa ka kuskura ka samu ka ji cewa saboda zafin neman ka ne wallahi sai Allah ya kariya ka inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah qaruna aka ce kakka yi fariya inna allaha la yuhibbu alfarihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد ده في الأرض إنه لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي مثل ده قارون يسامو كينا سيقى أي سبو ده داجي والسنين ده قرن سيسا يسامو أنهم قرن يا الله سبحانه وتعالى كيسوا بي سنشي واه ألا يا حلك الدا من القرون أتكم متعنى ده سكوتي من هو أشد منه watan wa aksara jam'a wanda in karfin ne na ilimi da na jiki akwai wanda suka fi shi in kuma magana tarin dukiyar ne ai ba karuwa ne fi kowa kudi ba tunda aka fara halitta wa aksara jam'a akwai wanda suka fi shi kudi in akalla ba a samu wani mutum daya ba ai an samu gwamnatocin da suka fi shi kudi kuma Allah ya halakar da su tare da dukiyar ma gaba daya shi yasa da Allah ya tashi halakar da karuna sai masa wani wulakancin da ba a taba yi ba fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard da dukiyar da shi din gaba ɗaya Allah ya sa suka yi ƙasa, ba ma wanda zai gaji dukiya. To ƴan uwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu, ku yi aiki, fa kullum muyassarun lima khuliqa la, kai dai ka nemi sababi, ka nemi sana'a, ka nemi aikin yi, ka roƙi Allah, amma ka haɗa da a cikin zuciyarka fa duk wani ɗan adam Allah zai hore masa abin da aka halittar masa saboda shi. Ba wani wanda zai ci arzikin wani, arzikin wani ba zai baro shi ba ya zo wajenka, kuma shi arzikin shi kansa jarabawa ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitnatan wa ilayna turja'un, muna jarrabanku da alheri da sharri domin mu gwada ku, kuma izuwa gare mu za ku koma. Wanda arzikin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraba mu akai. Allah yake cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, ku yi imani da Allah da manzansa, kuma ku ciyar da dukiyar da Allah ya sanya ku ku zama masu gadi a kanta. Shi yasa shi ma aka ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata, Allah ne ya baka. Can ma Allah ya ce wa atuhum mimma lillahi allazi ataku, ku ba su daga dukiyar Allah da ya baku. Wa ana dan an nuna maka cewa arzikin ba naka bane, inda zaka ƙara gane cewa ma arzikin na Allah ne, ka duba mutanen da suke da arziki, za su ga ba sa wuce wayannan halayen. Ko dai Allah ya kwace arzikin kafin ka mutu, nawa akai, na san ina faɗan maganar nan zaka tuno wane da wane da wane a unguwarku ko a garinku ko a labarin da ka karanta, wanda Allah ya tara musu dukiyar amma kafin su mutu Allah ya kwace dukiyar. In kuma har Allah ya bakka da dukiyar, to ran da zaka mutu kuma ta zama ba taka ba, sai Allah ya dauke ta. In ka mutu, wani ma ai ta kokawa da ƴaƴansa akan su yi wani aikin alheri dan ya samu lada fiki, ko kuma kana da ran ga arzikin amma Allah ya hana ka morarsa, nawa ne suka tara arzikin aka tasake su aka kai su kurkuku suka mutu a cikin kurkuku? Matarsa ma bai isa ya ganta ba, sai dai ya ganta a daidai lokacin da za a sa masu tsaro, wani abu ba zai gudana tsakaninsa da ita ba. Dukiyar sai dai a kashe masa ita a waje, amma zai sai ya kashe ta ba. Wani ko ba sai an sa shi a kurkuku ba, sai Allah ya aje shi a kurkukunsa, sai ya ɗauke masa motsi ya zama ya samu cutar bari. Shi yanzu ba ta tara kuɗin yake ba, kuma ka gan shi kamar albasa, kina ruɓa kina ƙara kuɗi, kanwa kina zuba kina ƙara tsada, amma kuma duk da haka shi ba zai iya cin kuɗin ba, yana kallon kuɗin. Jama'a, an yi haka ko ba a yi ba? Akwai su da yawa. Wani ma Allah sai ya bashi tarin kuɗin ga gora, sai dai tsutsa ga kuɗin, amma sai Allah ya ɗauke hankalin, sai zama mahaukaci, sai ana ɗaɗɗaure shi. Ƙarshe da kuɗin nasa za a ɗauka a kai shi gidan mahaukata, a sa shi a turu. Allah yana haka in ya ga dama. Ni'imomin da Allah ya mana waɗanda ba na kuɗi ba suna da yawa, wanda sun fi kuɗin daraja. Dan Allah zai ce to bari in ɗauke idanka, in ɗauke kunnenka, jinka da ganinka gaba ɗaya da ɗanɗananka, in baka arzikin da na ba ƙaruwa. Za ka ce a Allah a banna a yadda nake ɗin nan, in ci gaba da fafutuka ina samun arzikin gwargwado. Ashe kenan ba yawansu ne abin burgewa ba. To ƴan uwa, abin da nake so in mana nasiha a gare shi zuwa ƙarshe shi ne, kada haɗaman neman arziki ta samu bar Ubangiji. Mu tafi a kan lallai dolen dole sai mun tara dukiya a duniya. Hadisi ya tabbata daga Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, daga babansa wanda Imam Ahmad ya rawaito, yake cewa wata rana na ji wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai na ji manzo Allah sama ya karanta faɗin Allah, alhaakumut takasur, alhaakumut takasur, gasar tara dukiya da ƴaƴa da gina gidaje da siyan fulotai da aje kadarori ya sa kun manta da abin da ya fi muhimmanci a rayuwarku shine lahira. Ba za ku tuna ba har ta zo tumul maqabir, sai ran da tukuna a kai ku makabarta. Sai manzo Allah sama ke cewa ya qulu ibnu adam, zaka ji dan adam yana cewa mali mali dukiyata, account ina a waje kaza, kuɗi na a waje kaza, ƙasa ta a wuri kaza, kaza na a wuri kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hauka yake, wa hal min malika, to kai kana da wata dukiya ne? Ai dukiyar ka ɗayan huɗu ne, illa ma tasaddaqta fa ambaita, abinda ka ɗauka ka bayar sadaka, to wannan ta zama dukiyar ka, dan zaka je ka bore ta ranar alƙiyama. Aw akalta, ko kuma abin da kaci dan haka gwandama ka sa a gaba ka ci gurgurdan yadda lafiyar ka da ta iyalinka ke bukata to da kaci fa afnaita kaga duciyar ta kare ta bangaren abinci kenan aula bista ko ka saka tifafi fa ablaita kuma suka zo suka mutu wannan hadisin hadisi ne hasanun sahih dan haka ƴan uwa mu sani cewa arzikin mu yana nan tare da mu Allah ya rubuta za mu samu hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sun yake cewa ayyukum malu warasatihi ahabbu ilayhi min malihi ya ku sahabbai wane ne yafi son kudin magadansa fiye da kudin sa sai suka ce ya rasulullah yayi ba wanda zai ce yafi son kudin wani fiye da nasa ai mal dukiyarka ta sai manzo Allah ya ce to abinda ka dauka a cikin dukiyarka ka bayar shine naka wanda kuma ka bari wannan ba naka bane karshe zaka mutu ka bar shi kuma a gada ba ka tabbata za a gode maka ko ba za a gode maka ba an karbo daga ummuna Aisha Allah ya kare yadda a gare ta cewa wata rana an yanka mata akuya a gida ko an yanka akuya a gidanta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo yake cewa ma batiya min ha me ya saura a cikin naman akuyar nan sai ta ce ya rasulullah duk gaba daya ba komai sai ka fada kawai karfatatta ce kawai ta rage ta gaba kenan cinyar karfatar gaba sai manzo Allah ya ce ki ce dai gaba ɗaya akuyar tayi saura karfatatta ce kawai muka yi asara don ita kadai za mu mana wacce muka bayar wajen ita ce tamu to yanzu mutum nawa ne suke yi wa dukiyar su haka an karbo daga Yazid ibn Abi Habib yace cewa wata rana Abul Khair ya bashi labari cewa yaji Uqbah ibn Amir yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullum ri'in duk wani mutum rana alkiyama fi zillis sadaqatihi sanda rana tai rana ana cikin bala'i to in kaga inuwa gurgurdan sadakar ka gurgurdan inuwarka iya sadakar ka iya sha'anin karan alkiyama dan haka wanda aka kirga abin da ya bayar na tufafi da na abinci da na kuɗi ya zama yafi naka to ranar alkiyama sai kai sha'awar ina ma dai a ce kai kai irin nasa kullum ri'in fi zillis sadaqatihi hatta yufsala bainan nas har a ga hisabi zaka ga wanda yafi kowa inuwa shine wanda yafi kowa sadaka sadaka ƴan uwa ina horar kaina da ku akan fitar da abin da Allah ya bamu na arzikin sa mu yi abin da ya dace mu taimaka wa iyalan mu sune na farko abin da ya wajaba a gare mu in kana da ɗanka da baka biya masa kuɗin makaranta ba ka tausaya wa masu makarantar nan ka fitar daga cikin abin da ya saura a cikin dukiyarka ka biya masa kuɗin makaranta ka taimake shi ka taimaki masu makarantar ka taimaki kanka sannan mu duba ƴaƴan ƴan uwanmu da ƴaƴan ƴan uwan iyayenmu waɗanda suke nesa da mu misali ɗan uwan mahaifiyar mahaifinka ne ko ɗan uwan mahaifiyar mahaifin matarka ne wataƙila ya yi nesa da kai da mu bar su dinga tafiya gidajen rediyo suna tallata kansu suna ƙasƙantar da kansu akan a taimake su a biya musu kuɗin makaranta wallahi sai Allah ya tambaye mu akan arzikin da Allah ya bamu ba zai ƙare ba in ka bayar manzo Allah sun ake cewa ba wata dukiya da taba ƙarewa saboda an ɗiba an bayar ku ɗiba ku bayar ku taimaka ka bincika ka ji waye ba a yi masa registration ba ga jam nan ta taho su waye suke buƙata ko mutum ɗaya ne ka samu ka biyawa kai ma sai Allah ya taimake ka ka ci jarabawa ranar alƙiyama tun daga ka bani yara nawa ne suka makale suka kasa karatu wasu sun faɗi qualifying wasu suna nan sun fara NCE ko diploma ko degree ko masters ko PhD mu taimaka musu mutum nawa ne suka rasa abinci saboda rashin kuɗi ƴaƴan mata nawa ne aka lalata su ba dan suna so ba saboda ƙaramin tunani suna ganin abin da ya rage kenan in ba a taimaka musu ba za su iya tsira ba yara nawa ne ku duba a bakin titi ka zo ka tsaya kaga yara wani ya ɗauko sabulu da omo yana fesa wa mutane a mota don a bashi naira 10 ko 20 duk da cewa abin da suke da yawansu ba daidai ba ne amma taimaka masa mana ɗan sanda ne ka gan shi a tsaye a bakin titi ba sai ya roƙe ka ba in kana da shi kalle shi ka gan shi miskini ne wataƙila ba shi da abin da ma zai ba iyalansa ɗauki ka ba shi shi ma ka taimaka masa almajiri ne ka gan shi ka taimaka masa shi ba a ce ya yi bara ba amma kai kuma ba a ce kar ka bayar ba balle ka hada hadda zagi da cin mutunci mu yi kokari mu yi wa kan mutane da zuwa ranar gobe alkiyama muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ka wadata mu a cikin wadatar ya Allah kar ka bar mu da talauci a rayuwar mu Allah muna roƙonka ka tsare mu da talauci Allah ka tsare mu da damuwa ya ubangiji muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu ka sitirta mana aibinmu Allah ka gyara mana halayenmu Allah ka gyara mana ƙasarmu Allah ka taimaki shugabanninmu ka sanya musu adalci a cikin zuciyarsu ka sanya musu tausayi a cikin zuciyarsu ka ba su hikima a ƙwaƙwalansu waɗanda kuma suka kise sun cutar da mu wanda duk yake takama da abin da Allah ya bashi na mulki ya cutar da mutane Allah ka gwada mana albin mamakin kudirarka a kansa wanda kuma ya zalunce mu Allah ka saka mana wanda duk yake takama da mulki dan ya cutar da mutane ubangiji Allah ka gajiyar da shi ka hana masa abin da yake so Allah ɗan uwan mu da suke cikin halin kakanuka yi a Zamfara a Sokoto a birnin Gwari a wasu bangarori na Niger State da sauran bangarori na Nigeria da Maiduguri da sauransu ubangiji Allah ka cece su wanda suka rasa ransu a cikin musulmanci cikin su Allah ka sa su yi shahada ya ubangiji mu kuma da Allah ya tsare mu a garuruwa irin su Kano ubangiji muna roƙonka ka tsara mana tsaro Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan musibu kakar siyasa da take shirin tahowa Allah ka yi mana zabi na gari Allah kar ka bar mu da hankulan mu da iyawan mu Allah ka gwada mana iyawarka Allah muna roƙonka ka sanya mu a aljanna Allah ka raba mu da damuwa lokacin mutuwa Allah ka raba mu da damuwa a cikin kabari Allah ka gafarta wa mamatan mu baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ayawata salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan rana ta juma'a wanda da kansa ya roƙa yace a dinga masa salati musamman ranar juma'a wanda duk yayi masa salati daya Allah zai masa goma kuma duk wanda yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati Allah zai isar masa a ce wani dan wani a waje kaza yayi maka salati wannan kadai ya ishe ka daukaka Allah ya sanya mu a cikin cetansa wa qumu ila salati.